الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب طاعة ولاة الأمور المسلمين الذين ينعقدون لهم الإمارة والبيعة ما لم يعمروا بمعصية فيها، وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، نعوذ بالله من ميتة الجاهلية. فأهل السنة والجماعة، عباد الله، يقولون إن طاعة أولي الأمر بالمعروف أصل عظيم من أصول العقيدة، ومن هنا أدرجها أئمة السلف في جملة الأقاعد. وقل أن يخلو كتاب من كتب الأقاعد إلا تضمن تقريرها وشرحها وبيانها، وهي فريضة شرعية لكل مسلم، لأنها أمر أساسي لوجود الانضباط في دولة الإسلام. وأهل السنة والجماعة، عباد الله، يرون الصلاة والجمعة والأعياد خلف الأمراء والولاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج معهم أبرارا كانوا أو فجارا. والدعاء لولاة الأمور بالصلاح والاستقامة والهداية من طريقة السلف الصالح. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين أيضا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك لأن في صلاحهم صلاح الأمة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إِلَمْ أَفَاكَ اللَّهُ أَنَّ جَوْرَ الْمُلُوكِ نقمة من الله تبارك وتعالى ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتسند وترفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاء عن الذنوب إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع وقيل أيضا سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج فقال لا تفعل رحمك الله إنكم من أنفسكم أوتيتم إنما نخاف إن أزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير اقرأ آداب الحسن البصري لابن الجوزي عباد الله فعلينا أن ندعو لهم بالصلاح والاستقامة وطاعتهم ومناصحتهم إذا كانوا ظاهرهم صحيحا ونحرمون الخروج عليهم بالسيف إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر والصبر على ذلك لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح وأن لا يقاتلوا في الفتنة وقتال من أراد تفريق أمر الأمة بعد الوحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته وقال صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما النصيحة للأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإئلامهم بما غفلوا عنه وعلم أن من والى الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة أو أميرا وجب طاعته وحرم الخروج عليه قال الإمام أحمد ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار خليفة أو أميرا وسمى أمير المؤمنين أو أميرا فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman agajin Allah da taimakon sa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ya kangare ya waskace ya baude ya kauce babu mai shiryar da shi sai Allah Allah ka dora mu kan layin shiriya ka hana mu bin layin bata bayan haka ya ku ƴan uwana musulmi na wannan masallaci masjidus sahaba da kenan kasuwar fadilatu sheikh almarhumu alaihi insha Allah Abubakar Mahmud Gumi Allahu yarhamuhu da kenan cikin garin Kaduna muna muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau khutubar mu zata yi magana ne insha Allah ta'ala akan wujubu ta'ati wulatil umur wajabtin bin shuwagabanni tare da yi wa su shuwagabannin nasiha wajen su ji tsoron Allah wajen rike al'ummar su bil haqiqa irin waɗannan khutubobi da irin waɗannan bayanai ba yau aka saba yin su ba ko ba za a daina su ba daga nan har yaumul tanadi cewa kamar yadda wato shugaba yake da haƙƙi akan mabiya su bihi to haka kuma mabiya suke da haƙƙi akan shugaba da ya musu adalci wannan ka'ida ce wacce take malaman aqida da malaman tauhidi da malamai na tarbiyyar jama'a sun tabbatar da ita a cikin littafan su da kuma bayanan su wajibi ne akan shugaba akan cewa yayi wa al'ummar sa adalci waɗannan al'ummar kuwa koda a ce ba sa cikin waɗanda suke goyen bayan shi koda a ce bai kaunar su wajibi ne in dai ya zama shugaba akan su to ya musu adalci ya rike su da mutunci da amana kuma Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayyar da kuke wa wasu da jin cewa ba naku bane ko ba su zabe ku ba ko ba sa tare da ku wannan yasa ku ki musu adalci a cikin duk abin da ya fado a hannunku nasu Allah ya ce i'dilu ku ya adalci huwa aqrabu littaqwa wannan adalcin shi zai gabatar da ku ko ya kai ku ko ya kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah ko shakka babu al'ummar kasan nan tana cikin bala'i da tashin hankali ko mafi yawancin waɗanda suka jefa wannan al'umma a cikin wannan hali sune shugabanninta musamman idan da zamu wayewaye baya muga irin shugabancin da manya-manyan shugabannin mu suka yi irin su sa Abubakar Tafawa Balewa irin su sa Ahmadu Bello Sardauna of Sokoto da sauran manya-manyan shugabanni musulman su da ma waɗanda ba musulmai ba za a ga kan cewa ba aljihun su da damuwar su ne matsalar su ba a kasan nan me matsalar su shine kasar su da al'ummar su har yau idan da za a yanko wata magana ta wani daga cikin su za a ga abin da yake nunawa shine damuwar sa dangane da al'ummar shi yaya kasar za ta yi kyau yaya al'ummar za ta haye yaya damoyin mutane da matsalolin su zai zama an warware su wannan shine matsalolin su nan nan kurkusa ka dauki wato Alhaji Umar Musa yar Adwa Allah ya gafarta masa ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus wannan bawan Allah ya dauki wasu ajandodi guda bakwai wanda ya musu take da turanci 7-point agenda duka ajandodin nan idan ka je ka bibiye su za ka ga babu bukatar gwamnati ko bukatar shugaban kasa a ciki gaba daya bukata ce gaba daya ta dan adam akwai ilimi a ciki akwai harkar rashin lafiya akwai jawo ruwa domin a samu harkar kasuwanci a arewa ya bunkasa akwai waye akwai waye akwai waye idan ka je ka bibi waɗannan ajojin gaba daya sune hakikanin tukullumar fitinar al'ummar Najeriya da za a warware waɗannan da kasar ta Hausaici wannan bawan Allah ya zo ya fara ya je ko ina ba Allah ya dauke shi to idan kana kallon irin waɗannan za ka yi mamakin waɗannan shugabannin mu wanda ba su gaza beraye da gafiyoyi ba wajen tsantsar sata da andama da babakere yadda suke yi wa mutane waka cika tashi suke wa mutane allanka da gawas suke musu abin da suka ga dama a kasan nan wannan abin zai baka takeici kwarai da gaske kuma zai dugun zuma ka cikin tashin hankali wannan gwamnatin ta zo ta fara saka da bakin zare ta cire subsidy na mai ta cire subsidy na naira ta cire subsidy na aikin hajji ta cire subsidy na dala ta cire subsidy ta cire subsidy ta cire subsidy wannan abubuwan duk wani masani na sanin tattalin arziki da sanin abin da ya shafi mu'amalar al'umma ya san cewa waɗannan abubuwan su ne kashin bayan fadawar al'umma cikin bala'in da ya fi wanda suke ciki dama don haka a ƙarƙashin wannan maimakon mu ga suna kokarin kawo sauki sai muke ganin suna kokarin kawo abubuwan da suke nuna ƙarya ne da ake cewa babu arziki a ƙasar nan nan kurkusa an samu shugaban ƙasa ya kwashi wasu biliyoyi ya je an gyara masa gidan Dodon Barak haka ne ko ba haka ba biliyoyin kuɗi wanda da za a yi amfani da su wajen inganta wani abu na al'umman nan wallahi tallahi da al'ummar ta zauna lafiya nan nan kurkusa muka ga an sake ɗiban wasu biliyoyin kuɗi an gyara wa mataimakin shugaban ƙasa gidan shi da yake Abuja akalla kusan biliyan 21 biliyan 21 banda wannan aka sake samu matar shugaban ƙasa wadda ba shugabar ƙasa bace ita duk dan Najeriya babu wanda ya sa hannu ya dangwala mata dan ba ta da wani mukami karamin sa ko babban sa ba ta da office ba ta da wani abin da take yi wanda yake tana matsayin wata shugaba ce a kasar amma aka dauki makudan biliyoyi aka danna mata cewa ta sai motocin alfarma da ita da kawayenta nan nan bayan an gama wannan aka zo aka samu shugaban kasa ya sa hannu da hi da ƴan majalisu na tarayya da ƴan majalisu na refs suka hadu suka kwashe wasu miliyan 150 aka sayo musu motoci na alfarma masu sulke in an ce masu sulke ana nufin bullet proof ko kuma bomb proof to amma kuma ba za ta maka kabari proof ba ba za ta maka ranar tahin kiyama proof ba haka ne ko ba haka ba lalle sai ka mutu lalle sai ka je kiyama kuma lalle sai an maka hisabi ba a je ko ina ba shugaban kasa ya fitar da sanarwa kan cewa yana so ko ƴan majalisa suka fitar da cewa sun goyi bayan a canja wa shugaban ƙasa jirgi kafin wannan aka saya masa sabon jirgin ruwa na yawon shakatawa jirgin ruwa wanda akwai gado akwai banɗaki akwai swimming pool akwai abinci akwai waye ba abin da babu na jin daɗi a cikin wannan gado abin abu a cikin wannan jirgin ruwa an gama da wannan aka zo aka ji shugaban kasa da hi da ƴan majalisa sun ƙara ware wasu makudan kuɗaɗe akan cewa za a sayo wa ko za a canja wa shugaban kasa jirgin yawon shakatawa a duniya jirgin sama an gama da jirgin ruwa yanzu ga jirgin ina jirgin sama to saura kuma na ƙasa kuma a ce na shugaban kasa ma hima daban wanda a wannan lokacin har Godwill Akpabio shugaban majalisa ya fito ya faɗi wata magana wacce ta tayarwa da kowa hankali lokacin da al'ummar ƙasar nan suka yi ta akan cewa dan me yasa ga matsalolin mutane na tsadar abinci da yunwa da fatara amma za a zo ana magana sai wa shugaban ƙasa jirgi daga ƙarshe abinda wannan shugaban majalisa ya fito ya bayyana shine sai wa shugaban ƙasa jirgi ya fi muhimmanci sama da matsalolin al'ummar Najeriya ga bidiyon nan yana yawo yace saboda kula da lafiyar shugaban ƙasa daidai yake da kula da lafiyar 'yan Najeriya gabaki ɗaya ya gaya wa mutanen Najeriya baƙaƙen maganganu marasa daɗi a kansa yin jirgin nan ga bidiyo nan yana yawo aka yi ta a kansa aka yi mar kata-kata amma har yau ba mu ji Godwill Akpabio ya fito ya ainihin wato janye wannan furuci nasa da wannan magana tasa ba to idan ka ɗauki irin waɗannan abubuwa yanzu ga hanya nan da aka ɗauka daga Lagos zuwa Calabar wanda an ce gaba ɗaya wannan hanyar ta cinye kusan rabin bajet ɗin Najeriya gaba ɗaya hanya ƙwaya ɗaya an ce duk duniya ba a taɓa ba da kwangila mai tsadar bala'i irin wannan hanyar ba ba fawajin Najeriya duk duniya a ce an ba da kwangilar wani aiki mai tsadar masifa to ba a taɓa bayarwa irin wannan hanyar da ake yi ba da za a yi ba ga matsaloli a arewacin Najeriya na tsaro wannan ba damuwarsu ba ne ga matsaloli na tsadar abinci wanda yau abin da da zai siya maka shinkafa buhu 12 har da canji yanzu bai wuce siya maka shinkafa buhu ɗaya ba kuma sai ka yi ciko wannan ita ce al'ummar da muke rayuwa a cikinta su ne irin kalar shugabannin da muke rayuwa a cikinsu kuma kullum idan ka taɓa su su ce maka ai har yanzu ƙasar nan akwai matsaloli na tattalin arziki har yanzu ba a shawo kan al'amura ba to in kun ji suna cewa ba a shawo kan al'amura ba naku ne ba su shawo kansu ba amma sunan sun jima da shawo kansu har da ƙari a kai haka ne ko ba haka ba sun jima da shawo kan nasu har da ƙari suna yi suna ainihin wato yi wa kansu duk abin da suke bukata a cikin al'amuran rayuwarsu wannan abin shi ya kai al'ummar ƙasar nan ta dugunzuma hankalin al'umma ya tashi matasa suka kulla damarar cewa za su fito su yi zanga-zanga na kwato haƙƙin abinda aka tauye musu na haƙoƙinsu da rashin adalcin da ake musu. To dama mun faɗa fa satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Mun jima muna cewa shugabannin nan ku waiwaito, ku dawo, ku tsaya ku yi tsamdare ku kalli abinda al'ummar ƙasar nan take ciki. Yau dai an wayi gari a ƙasar nan babu ruwan sha, babu wanda zai ce maka yana da ruwan sha, wadatacce wanda zai sha. In ka je ƙasashen duniya za ka samu ruwan da suke sha ruwa ne na kowanne alhajin birni a ƙasar, wallahi shi yake sha. Babu shi, babu abinci domin ya yi tsada. In mun ce babu, babu wai a cikin gari ba. Yanzu idan ka tafi inda ake sai da hatsi za ka je ka samu dalar shinkafa tun daga sama har ƙasa, haka ne ko ba haka ba? Za ka samu masara tun daga sama har ƙasa, buhu ya fi miliyan nawa? Amma matsalar shi ne kuɗin da za ka saya ba ka da shi, saboda bai da mutuncin da in ka je da shi za ka samu abin da zai biya ma bukata. Wannan shi ne ma'anar babu. Babu ilimi a ƙasar nan. An kashe makarantu, an kashe guraren abubuwa na karantarwa, an ma kashe malaman. Yau an yi wayi gari idan malami ya ritaya ko ya mutu da wahala a yi replacing nashi. Malaman ƙarewa suke yi, al'amuran ƙara wargajewa suke yi. Babu tsaro a ƙasar nan ta yadda ya kai matakin da ana abubuwa na rashin mutunci malam. Al'ummar mu ba ta da halin ta fita daga nan zuwa can cikin nutsuwa. In ma ka je, to za ka je ne da raurawar zuciya, at any time komai na iya samun ka. Amma duk wannan ba damuwar shugabannin mu bane. Waɗannan abubuwa da makamantansu yasa al'umma ta juyo. Dama muzuru idan ka kai shi bango, ka bi shi yayi nan, ka sake bin sa yayi nan, kai ta tattara shi har ka ritsa shi a can, to wallahi in yayi kukan kura ya juyo kanka. Gahi dai dan karami bai wuce kai bol da shi ba, na rantsi da Allah sai ya firgita ka, haka ne ko ba haka ba? To abin da yake kokarin faruwa kenan a ƙasar nan. A daidai waɗannan lokuta da waɗannan abubuwa suke faruwa, sai mu kuma da masu da'awa da waɗanda suke almajirai irin mu, sai muka tsaya muka yi nazari muka ga abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan da kuma halin da yake kokarin faruwa bayan wanda dama yake faruwa. To fa bala'insa kuma idan ya kunno kai ba a san ina ya ina zai tsaya ba. Sai mu kuma muka fito tsakanin mu da Allah muka ce wa al'umma kada su yi wannan abin na ta da zaune tsaye da zanga-zanga, saboda muna da dalilai aƙalla guda biyar. Dalilin mu na farko dai shine, shin waɗannan al'amura idan sun faru dangane da shugabanninmu, shin Qur'ani da sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta gaya mana meye mafita ko kuma ta bar mu a cikin duhu? Dalilin mu na farko shine sunna da Qur'ani sun gaya mana me ya kamata mu yi, wanda shine za mu yi magana a ɗan lokutan da za su saura mana nan gaba. Dalili na biyu shine mun ga wasu ƙasashe sun yi irin wannan boran da irin wannan zanga-zangar, sai muka ga a cikin kaso 100 na waɗannan ƙasashe kaso 85 ba su yi nasara ba, bal ma ƙara wargaza al'amura wannan zanga-zangar ta yi. Daga ciki akwai ƙasashen Sudan. Yau idan ka je ƙasar Sudan, garin da yake da manyan jami'o'in Musulunci, manya-manyan malamai ƙurra, manya-manyan mahaddatan Alƙur'ani waɗanda ake ji da su a duniya, yau gaba ɗaya sun watse sun bar Sudan, babu su, babu labarinsu. Wanda suka iya tsira da ransu kenan, ballantana waɗanda aka kashe kan Allah ne kaɗai ya san adadinsu. Shaguna an farfasa su, gidaje an rushe su, an bankawa dukiya wuta iyakacin kallo, babu abin da ba a yi ba. An yi al'amura na rashin mutunci a irin ƙasar Sudan. Ɗauki ƙasar Libya. Ƙasar Libya, saboda tsabar wadata da adalcin shugabanninta, sanda ta kai matakin da gari idan ya waye za ka zo ka ga buhun suga da buhun shinkafa da madara, katon ɗin madara, katon ɗin taliya, Lipton. Ka gani a ƙofar gida sai dai ka ja ka shiga cikin gida, kai ma baka san wa ya kawo ba. Saboda tsabar walwala, sai da ta kai matakin da in aka haifi ɗa a Libya, to a daidai haihuwarsa za a cika mar komai, yana da wani tallafi da gwamnati take bashi tun kafin ya girma ya shiga makaranta ko ya fara wani abu na rayuwar shi. Sai da ta kai matakin da Libya tana cikin ƙasashen da aka gamsu a fitar da man fetur ɗinta a sayarwa kasuwar duniya. Gaddafi san da ya kai matakin da duk abin da dan Libya yake ciki rabin sa gaba ɗaya free of charge ake bashi. Idan ka je asibiti zaka sha magani, idan maganinka 1000 ne 500 za a karba a hannunka. Duk abin da dan kasa zai amfana da shi rabi ake karba, rabi kuma akwai abubuwa kuma da yawa waɗanda kyauta mutane suke yin su. Amma yau an waye gari tunda suka yi borewa shugabannin su. Suka ja Gaddafi a ƙasa, suka gurza shi, suka ja gawar shi a ƙar, suka kashe shi kisan wulaƙanci, suka haɗu da Yahudawa matsiyata abna'ul qiradati wal khanazir, suka haɗa kai da su suka ci mutuncin shugabannin su. Yau Libya ta kai matakin da ba wai magana rashin abinci, rashin wutan nefa, rashin kaza, ba wannan ba. Yau Libya cinikin dan adam ake yadda ake cinikin kaza. Malam Daurawa da kunne na naji cewa akwai wani dan uwansa da ya subuce ya shiga Libya, shi ya biya kuɗi ya siyo shi da hannun shi. Ciniki ake da Malam Daurawa, yana cewa nawa za ku sayar mun, suna cewa kaza, yana cewa yayi tsada ku rage mun kaza, suna cewa kai fa malami ne mun san kana da kuɗi, ka san yanzu an dauke mu malamai kuɗi ne da mu. Yanzu wani wannan garanta da me yana ganin wani kaya na ajiye a gefe, yasa na bumu wannan gara. Bai sanya rayuwa take ba, bai sanya nake al'amura na ba, kawai ya ganni da gara, dan haka ni mai kuɗi ne. Suka ce dan haka malam kai mai kuɗi ne, kaza zaka biya. Wallahi Malam Daura yace sai dai biya wannan kuɗin aka sako yaron. Kasan Libya ta wargaje, ta daidaice saboda sanadin zanga-zanga. Sudan din nan da muke magana fa, Sudan din nan da muke magana fa akan burodi, tsabar tsadar burodi akan su suka tada zanga-zanga. Yau Sudan ta arewa ta wargaje ga baki daya. Ina magana da wani masalin harkokin kasashe, yace ya rantsi da Allah kafin Sudan ta dawo hayyacinta ba wai ta wuce matakin da ta baro ba, a'a ta dawo normal yadda take, sai an yi shekara 30. To wai ke rayuwa wannan shekara 30 din? Ba sai wani da wani ba, yara kanana masu tasowa yanzu. Yace wallahi tallahi kafin ta dawo normal sai ta yi shekara 30, saboda ita barna da kuke ganin ta jama'a, barna da kuke ganinta yin ta yanzu ne, amma fa gyara sai an ba a hankali. Yau idan ka dauko ma'aikata mutum 100 kace ina so a kwantar min da masallacin nan, na rantsi da Allah kafin la'asar sun kwantar da shi kasa, haka ne ko ba haka ba? Amma idan ka sake dawo da su wahai gari kace a tada hiya koma yadda yake nan, wallahi sun yi kwana 100 kafin su yi wannan. To haka barna take. Yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitina idan ta afko ba wanda kadai za suka jangolo ta za ta shafa ba. Sannan muka ce akwai munafurci a cikin wannan zanga-zangar. Dalilin mu na uku na cewa kar a yi ta, akwai waɗanda da gaske babbar bukatar su shine kasar ta gyaru, shine dalilin su na fitowa zanga-zanga, har cikin zuciyar su wannan shine dalilin su. To amma muna da yan Boko Haram a kasar nan, haka ne ko ba haka ba? Muna da kidnappers a kasar nan, muna da yan kudu waɗanda ba su kaunar mu, muna da kishoyin mu a addini wanda ba sa kaunar mu, muna da barayi na waya da masu satar motoci da mahinan jama'a, muna da yan kalare da yan sarasuka, mai kuke ce musu a Kaduna area boys ne ko me, yan shara, muna da yan shara waɗanda duk sun yi shiri. Na rantse da Allah da kunne na nake jin wani yaro yake cewa ai akramaka Allah ku bar mu kawai, tunda ku kun gagara maganin mutanen nan, mu za mu yi maganin su. Wallahi tallahi yana ganin mu mun gagara, don haka shi ya shirya zai yi maganin su. Yace kuma malam ba zan boye maka ba, kaga idan Allah ya kai mu ranar zanga-zanga, yace to ina da abu uku. Na farko ina da keke nafe, yace wallahi duk inda zan je in fasa in dauko nafe sai na je na dauko. To abinda bai gane ba shine, dan Allah yanzu idan kasar ta yamutse kamar yadda Sudan ta yamutse, ina zai tuka keke nafe din? Ban gane ko kun fahimta ba. Idan ta yamutse yadda Sudan ta yamutse, in ta yamutse yanda Libya ta yamutse, da Allah a wani titi zai tuka keke nafe din? To abinda matasan mu hankalin su baya kawowa ba fitinar bace abinda zai biyo bayanta. So akwai wanda da gaske su zanga-zangar ta yadda za a kawo sauki, amma wallahi akwai waɗanda sun fake da wannan zanga-zangar. To alhamdulillah, farko-farkon hudubobin da muka yi, domin wannan ita ce kusan huduba ta biyar daga fara wannan magana zuwa yanzu. Farko-farko da muka nuna matasan nan ku ji tsoron Allah kar ku yi wannan abun, sai aka zunga zuwa mutum sai ya shiga ɗaki sai ya kafa kyamara sai ya ruruga Malam Daurawa Ashar, sai ya shiga ɗaki ya kafa kyamara sai ya daddannawa da Sani Umar Rijiyar Lemo Ashar, sai ya kafa kyamara a ɗaki sai ya daddannawa Malam Musa Yusuf Asadu Sunna Ashar, sai ya kafa kyamara ya zagi Malam Dr. Abdullahi Gadon Kaya,
cewa kun zama malaman gwamnati, kun zama kaza, kun zama kaza, ƙarya kuke yi, ba wani kaza, sai gahi ba a je ko iya ba. Munafurcin da muke zargi, don wallahi mu ma zargi muke yi ba mu da wani abu a hannunmu na tabbas. Amma yadda muka san ƙasar, da yadda muka san ana gaba da mu, mu mun san wallahi sai an yi penetration cikin zanga-zangan nan, an haifar da fitinar da Allah ne kaɗai ya san adadinta. Sai gashi abin da muke zargi ya fito ƙarara, waɗanda suke injiniyarin wannan abin su da kansu suka fito suka ce wallahi sun gane arewa ake hari da wannan zanga-zanga. So ake ɗan abin da ya saura mana a ƙarasa durƙusar da mu gabaki ɗaya, a ƙarasa kwantar da mu gaba ɗaya. Suka ce domin an ɗauke su an yi fatako da su an ba su kuɗi, an dawo da su Abuja an sake ba su kuɗi, kuma an lissafa musu wasu jahohi, an ce duk zanga-zangar gaba ɗaya kar ta tsaya a iya wannan abin nan, kar ta tafi kudanci ta tsaya a iya waɗannan jahohin da sauran jahohin da suke neighboring nasu. Daga ciki akwai wannan jihar tamu ta Kaduna, aka ne ko ba haka ba? Kuma dama irin jihar Kaduna ku kun sani, ɗan abu ƙalilan zai faru yanzu nan za ta yamutse, Allah ya sauwaƙe, Allah ya yayi. Saboda haka sun san me ke faruwa, sun san ina ne in sun taɓa. Yanzu idan ka kalli Jos, tana daga cikin jihar da suka lissafa cewa a tada zanga-zangar a gurin. Jos ba a yi zanga-zanga ba ma ya aka ƙare. Kullum za ka shigo Abuja ko za ka taho Kaduna, inda za ka biyo ta Jos, hankalinka a tashe yake cewa at any time komai na iya faruwa. To a haka fa jihar take zaune, ake lallaɓawa, sannan kuma a zo a ce an tara zanga-zanga, me kake tsammanin zai faru? Da haka ga munafurcin nan ba a je ko ina ba ya fara bayyana. Waɗanda suka dinga fitowa suna cewa sai an fito ɗin, ƙarya kuke malam. Yau gahi sun dawo suna ba da haƙuri, suna cewa yanzu kan sun gane gaskiyar abun. To ba matsala, dama mai da'awa ya saba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga fama da kafiran Qurayshawa, yazo yana karantar da su, yana nuna musu gaskiya, yana faɗa musu kar ku yi kaza, in kun yi kaza kaza zai faru, su zage shi, su tsangwame shi, su yi masa kaza. Ranar da suka gane gaskiyar abin da Annabi Muhammadu ke faɗa, ba maganar biyayya ba, sanda ta kai matakin da idan Annabi ya yi kaki ya tofar, sufa suke su caɓe su shafe a jikinsu saboda albarkar manzon Allah. To haka gaskiya take. Ku dai masu da'awa ku doge, ku jajirce a kan cewa duk abin da al'umma za ta faɗa muku, duk abin da za a yi zarge ka da shi, duk wata magana da za a yarfa ma, kar ta hana ka faɗin gaskiya, kar ta hana ka tafiya a kan gaskiya. Domin ba don su kake yi ba, don Allah kake yi. Ranar da mutum ya kwanta ya mutu, ai magana ta ƙare, innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna. Za ka mutu, za su mutu, kuma za a tashi a yi hisabi a gaban Allah tsakanin kai da su. Haka Allah ya gaya wa Annabi Muhammad. Saboda haka matasa ku sani, wallahi idan akwai masu kishinku a ƙasar nan na rantse da Allah, masu da'awa su ne sahun farko kafin duk wasu mutane a ƙasar nan. Wallahi kullum huɗubobinmu a kanku ne, kullum bayananmu a kanku ne, kullum addu'o'inmu a kan ƙasar nan ne, kullum tunaninmu ya ƙasar nan za ta gyaru. In kaga muna diri, bakinmu na kumfa, wuyanmu na haɗa zufa, na rantse da Allah muna yi ne don ƙasar nan ta yi saiti, ba don buƙatar kanmu ba. Mecece buƙatar kanmu? Yo, ni yanzu wannan abu za ka bani ka burge ni, ni yanzu wannan matsayi za ka kai ni ka burge ni, na rantse da Allah abin da Allah ya bani, kamar yadda Annabi Sulaiman ya gaya Balkisu da jama'ata, wa ma atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Abin da Allah ya bamu na da'awa da musulunci da jajircewa akan hanyar Allah, na rantse da Allah ya fi mun komai daɗi a duniya. Ba abin da nake bukata wallahi tallahi da ya wuce in tabbata akan wannan hanyar, kuma in mutu in zama ɗan aljanna. Wannan shi ne. So zargin da kuke yi ƙarya ne. Yanzu kaga har editing ake an turawa na miliyan shahida, an turawa na miliyan shahida, da aka tashi saboda wato shi yasa Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli. Maƙaryata, mazambata, ƴan iska za ka gane su hatta a cikin tuntuɓan harshe. Sun yi wa malam jingir editing, wai an tura mana miliyan shahida, an tura wa malam wane, an yi wa wane editing. Kun san da suka tashi har Ibrahim Inyasu san da suka yi mara editing cewa an tura masa miliyan shahida, ko a gidan uwarwa Inyasu zai ci miliyan shahida, uban me zai yi da ita? Mutumin da yake lahira shekara 100 da wani abu, wai kun an tura masa miliyan shahida? To tun daga nan za ka gane akwai ƙarya da shirɓagiya a cikin maganganu. Amma abin da zai baka mamaki ta inda za ka gane jama'ar mu har yanzu suna da wani mentality a cikin ƙwaƙwalansu, wallahi akwai wadanda sun yarda an bada wadannan kudaden kuma fa muqaddara an bada wannan kudin don Allah ni yanzu dan ka bani miliyan shahida ba wulakanta ni kai ba na rantsa da Allah wulakanta ni kai domin a kasuwar da nake yi nafi karfin wannan kudin wallahi ka je in nuna maka shaguna na da inda nake bige-bigen neman kudi yadda ka ganni na jajirce nake addini haka kuma na jajirce nake neman kudi wurjanjan kar ka dauka cewa haka nake zauni so al'ummar mu ta kasa gane cewa malaman mu suna da mutunci suna da abin yi sun dauka duk motsin da kai a karkashin wata gwamnati ko wani mutum ne yake baka abinda mutane suka dauka kenan yasa sai wani kai mu'amala da he face to face sai ka ji ya fara baka hakuri wallahi malam daga nesa kallon ka za muke ma sai yanzu muka gane ahe ba haka kake ba ko mutum ya buga mawa ya ce hudubar da kai wancan shekara kaza ko wata kaza da ta wuce yayi ta ashariya yanzu kuma ya gane ashe abin da ka faɗa gaskiya ne yana baka hakuri to ya zaka yi da shi dan tun da me yasa bai nutse fahince ka ba kafin yayi ashariyar sanda abin ya bayyana masa gaskiya sannan ya gane cewa ashe akan gaskiya kake to wallahi matasa ku sani musamman al'ummar jahar Kaduna ku ji tsoron Allah kuna da wani abin da kuka samu a jahar Kaduna wanda an share shekara da hekaru ba ku same shi ba na rantsa da Allah idan kuka bari wannan fitinar ta zo ta wargaza muku wannan na rantsa da Allah kun cuci al'ummar musulmin jahar Kaduna da sauran al'ummar musulmin kasar nan wallahi tallahi da haka da iyaye da malamai da waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ganin cewa sun take wannan abin su tsaya su iyayen su ko da kuwa ajalin su zai zama idan akan gaskiya kake za a zo a tana da kai daga baya annabi yusuf ya zo yayi wa al'umma sawa'izi suka iyarda wala qad ja'akum yusuf bil bayyinati haqiqa annabi yusuf ya zo muku da hujjoji da dalilai amma Allah ya ce sai ku iyarda hatta idza halaka san da ya halaka ya mutu sai kuka ce oh su annabi yusuf manya ashe gaskiya yake gaya mana bawan Allah nan ai daga kansa ma Allah ba zai sake tada wani manzo mai mutunci irin sa ba malam Ja'far lokacin da yazo ne yake ta wa'azi babu irin yarfe da zagi da kage da ba a yi mishi ba amma yau an wayi gari marji'in mutane malam Ja'far ne haka ne ko ba haka ba komai aka faɗa za a zo a ji mai malam Ja'far ya faɗa shekara 20 ko 10 ko 12 da suka wuce malam Albani Zaria gahi dan garin ku ne nan lokacin da yake da'awa ba wai ɗan bid'a ba a'a ba mazalumai ba hatta ahli sunna ɗan uwan shi ba su iya masa adalci ba haka ne ko ba haka ba ba abinda ba su faɗa a kansa ba amma yau an waye gari sai da ya mutu sannan ake ɗauko karatutukansa ana nuna cewa ahe waliyin Allah ne shikenan mu a haka za mu ƙare kullum malamanmu da al'ummarmu suna ƙoƙarin nuna mana me ya kamata mu yi ba za mu yi ba sai bala'in ya same mu Hasanul Basri alaihi rahmatullahi almutatabi'a yana cewa idza aqbalat alfitnatu arafaha kullu alimi idan fitina ta tinkaro duk wani malami da yake da alaka da karatu yakan gano ta cewa wannan abin idan ya iso bala'i zai haifar daga fitina ta tinkaro yace duk mai da'awa duk wanda yake da alaka da qur'ani sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai gane cewa wannan abin akwai fitina a ciki ya ce amma wa idza adbara sai ta juya baya ta yi barnar da take bukata ta yi tukunna ya ce arafaha kullu jahilin ko arafaha al'awam sai sauran gama garin mutane da wanda ba su da karatu sannan suke gane ta so wannan fa shine yakin da yake gaban mu jama'a malaman mu sun gano mana bala'i suna ankarar da mu jahilan gari kuma suna cewa sai an yi to yanzu ya rage sai ka kalli wannan magana ta Hasanul Basri ba magana ta bace magana ce ta babban malamin sunnar manzon Allah ɗaya daga cikin jibal min jibalir rawasi kafaffe daga cikin kafaffun duwatsu na malaman duniya shi ya faɗe ta to yanzu ka kwatanta ta da magana da jahilan anguwarku suke faɗa ta ce gaskiya ko kuma tasu wannan ya rage naka kawai kai za ka yi amfani da hankalinka wajen gane wa ya kamata ya faɗi abin da ya fi daidai Hasanul Basri ko jahilan garinku kawai shi ne idan ka yarda Hasanul Basri ya kai ya faɗi magana da tafi fahimta samar ta jahilai to ka bi maganar shi in kuma ka yarda jahilan gari sun kai su faɗi magana da tafi ta Hasanul Basri shikenan sai ka bi su ba wani abu amma dai muna faɗa muna ƙara nanatawa wallahi ko giyarwa ke ka sha ba kai saka hana mu magana ba wallahi baka isa ka hana magana ba, kai ka sani wallahi tallahi ko makaho ya shafa ni ya san na fi karfin wani yazo wallahi ya ce zai hana ni fadin magana wallahi. Ka tunkare ni kaga yadda ake kutufo na rantsi da Allah. Kar ka dauka iya aya da hadisi kawai muka iya, har canyu na iya na rantsi da Allah wallahi, har canyu na iya. So saboda haka malamai suka ce Allah madaukakin sarki cikin iyawarsa yasa annabi sai ya faɗi wasu hadisai da wasu ayoyi da suke nuna da'a wa shugabanni koda sun zalunce ka, wato abu ne wanda ya zama wajibi akan musulmi yayi hakuri. Amma ga wasu daga cikin ayoyi kaɗan zan kawo da wasu hadisai kaɗan da kuma ganganun wasu malamai. A takaice, ku yi hakuri. Yau nazo zan muku hutuba a Kano, dan haka zan baje koli na kawai, ku yi hakuri ku rabu da ni. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum. Ya ku masu imani, yanzu masu imani ake magana, idan kai munafiki ne fa ba da kai ake wannan maganar ba. Ana magana ne da alladhi yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar ƙarshe, yayi imani da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum, ku bi Allah, ku bi manzon Allah, kuma ku bi waɗanda suke shugabanni a cikinku. Sai ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi war rasuli, idan kuka yi jayayya cikin wani abu ku dawo zuwa ga Allah ko manzon Allah su gaya muku menene hukuncin wannan abu. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sani dai fadin muminai waɗanda suka yi imani da Allah, idan an kira su zuwa ga Allah ko annabi Muhammadu dan su yi musu hukunci tsakaninsu akan wata matsala da ta dame su. Jama'a, wannan matsala tana cikin wata ta dame mu a ƙasar nan ko babu? Tana ciki. An ya kulu sami'na wa ata'na, su ce mun ji mun bi abin da Allah da annabi ya ce. Mafi yawancin malamai gaba ɗaya bincikensu da tattaunawarsu ta tafi akan cewa wannan zanga-zangar fitina ce. Kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajtami wa ummati ala dalalatin, al'ummata ba za ta hadu akan abin da yake bata bane ba. Don Allah ka dubi manyan malaman mu, irin su Professor Mansur Sokoto, irin su Professor Sani Umar Rijiyar Lamu, irin su Malam Daurawa, irin su Dr. Abdullahi Gadankaya, irin su duk sun hadu akan cewa wannan masifa ce. Amma wai wasu jahilai ne yanzu suke so su za su nuna mana waɗannan malaman ba su da ta cewa, su suke da ta cewa, kuma wai haka yadda ka bi su. Duk waɗannan bayin Allah su haɗu su ce maganan nan akwai matsala, waɗancan su faɗa maka cewa ba matsala, kuma ka yadda ka bi su. Kai daga nan kawai ka auna hankalinka da tunaninka, kai ka san baka da hankali wallahi. Allah ka san baka da hankali. Da haka Allah ya ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila, wannan hiya fa alheri, kuma hiya fi kyakkyawar fassara. Ya tabbata a hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya bi ni ya bi Allah, wanda ya saba min ya saba wa Allah, wanda ya bi shugaba haƙiƙa ni ya bi inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, sai ya ce wa man ya'sul amira faqad asani, wanda kuma ya saba wa shugaba to haƙiƙa ni ya saba wa inji manzon Allah. Karanta Bukhari da Muslim. Ya tabbata annabi Muhammadu ya sake faɗa ya ce isma'u wa ati'u, ku yi biyayya ku yi da'a. Wa in istu'mila alaikum abdun habashiyun ka anna ra'asahu zabiba, annabi yace ko da an dora muku shugaban da ya zama bahabashe bakar fata, ka anna ra'asahu zabiba, kansa kamar kwayar menene ainihin wato inabi ko wani a makamancin haka. Ma'ana ko da kuwa a ce wannan kansa a yamutse yake, ba shi da wata daraja, ba shi da wata kima, to annabi ya ce ku bi shi akan duk abin da ya umarce ku da shi. Ka je ka karanta Bukhari, annabi Muhammadu ya faɗi wannan. Ya tabbata har ilo dai daga manzon Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'u wa tuti'ul amira wa tuti'u lil amira lil amiri, ku yi biyayya ku yi da'a ga shugaba. Wa in duriba zaharuka wa ukhiza maluka, ko an dake ka ko an kwace dukiyarka, kar ka saba wa tsarin shugabanci, kar kai fito na fito da shugaba, inji annabi Muhammadu. Yanzu wannan wani sai ya zo sai ya faɗi magana ya ce ai gashi nan kun zo kuna cewa mai musu da'a, wallahi kai hankali, wannan maganar manzon Allah ce, in ka gaya mata bakar magana za ka fita a musulunci wallahi. Kai hankali, maganar manzon Allah ce. annabi ne yace mu yi hakuri mu bi su kar mu fito na fito da su bala'in da zai biyo bayan wannan Allah ne kadai ya san girman sa ba mun ce abin da suke daidai bane yanzu nan muka gama ambata maka zaluncin da suke yi mana haka ne ko ba haka ba ba ma goyen bayan zalunci yo wake goyen bayan zalunci in ba azzalimi ba sai azzalimi shike goyen bayan zalunci wasa ya alamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah yace ni na haramta zalunci a kaina kuma nace kar ku yi kan kuka yi wallahi sai kun gamu da ni inji Allah mawaki yake cewa idha mas tahsana zulma mazhaban walajja utuwan fi kabihi tisabihi fakilhu ila sarfil layali fa innahu sayubdi lahu ma lam yakun fihi sabihi yace idza ma zalimu istahsana zulma madhhaban in azzalimi ya dauki zalunci hine tafarkin sa hine tsarin sa walajja utuwan fi kabihi tisabihi kuma ya nitsa yana da taurin kai akan mummunan aikin sa yace fakilhu ila sarfil layali kabar shi da yau da gobe fa innaha satubdi lahu ma lam yakun fihi sabihi yace na rantsa da Allah sai abinda bai taba tsammani ba ya same shi a rayuwar shi haka ne ko ba haka ba haka mawaki yace yace fa kam qadra aina zaliman mutamarridan yara najma tihan tahta zulli riqabihi fa amma qalilan fa huwa fi ghaflatihi ana khat suruf al hadithati bi babihi fa asbaha la mala wala jaha yurtaja wala hasanatun yaltaki fi hisabihi yace nawa ne muka ga azzaliman sun kai inda suka kai sun tumbatsa sun tara duniya sun tara abinda suke bukata yace amma wallahi ba aje ko ina ba yau da gobe ta zo ta kwankwasa musu kofa ana khat suruf al hadisati bi babihi yau da gobe ta zo ta kwankwasa musu kofa yace fa asbaha la mala sai wayi gari ba kudin wala jaha yurtaja ba wani matsayi wanda yake fatan zai kubutar da shi yace wala hasanatu yaltaqi fi hisabihi babu kuma kyawawan ayyuka da zai gamu da su a lahira gurin Allah to me aka yi kenan jama'a malamin suka ce yana daga cikin abin da ya kamata mu sani kamar yadda Fudail ibn Iyad ya faɗa yace wallahi da ina da addu'a da zan yi wa wani shugaba da zan yi wa kaina na tabbatar Allah zai karbe ta mina kamar misali a turo wahayi na'am kamar misali a turo wahayi a ce wani ya addu'a za mu karba ba ka san dai wannan garanti ne ko yace na rantsi da Allah da zan samu garantin ga wata addu'a da in nayi wa kaina za a biya min bukata yace wallahi da shugabanni na zan yi wa yace saboda gyaruwar su gyaruwar mu ne lalacewar su lalacewar mu ce Allah ka shiryar da mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ɗan uwa wannan khutba zamu karasa ta insha Allah ta'ala a lecture da zamu yi yau in Allah ya yarda tare da manyan malaman mu lokaci bai bar mu ba domin mu karasa abin da muka kwaso amma maganganun suna da yawa wanda ya kamata matasan mu su sani wallahi ba zamu ja ku akan jahilci ba ba za ku mu za ku akan san zuciya ba kowa ya sani ni din nan ina daga cikin wanda na goyi bayan zuwan gwamnatin nan ko giyar wake ka sha ka san ina cikin wanda na goyi bayan zuwan gwamnatin nan kuma da ta kauce bambarta ba kuma ba zan barta ba har yau tanadi wallahi sai an gyara domin ba lazimi bane dan na goyi bayan ka shikenan kuma in barka ka ci mutuncin mutane yau ai dama ba dan haka nace a goyi bayan ka ba haka ne ko ba haka ba kyakkyawan zato da kyakkyawar manufa da tunanin cewa tunda an zo da maganar addini to za a yi wa mutane abin da ya kamata jama'a ku sani wallahi babu abin da zai taimaki mutane a duniya irin addinin Allah haka ne ko ba haka ba babu gata a duniya da ya saurawa musulmi irin addinin Allah dan haka duk inda addini ya karkata mu tanan muci idan an yaudare mu da wannan ko an ci amanar mu da wannan to ɗayan biyu ne ko dai al'ummar ce take da matsala yasa wannan yaudarar ya shigo kuma wallahi in ka duba al'amuran mu za ka ga cewa daga cikin abubuwa da yawa wallahi mu muka jawo wa kanmu wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un haka Allah madaukakin sarki yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sai Allah yace fa a'rabu فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل الله يأتي ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جازي إلا الكفر الله كياري منا الله كداود مكان هنيا الله كتمكيم waɗannan shugabanni da suke cikin wannan barna Allah ka dawo da su cikin taitayin su matasan mu da suka fusata akan wannan abu suke so sai sun yi wannan abu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala idan cikin kaddarawar Allah Allah ya kaddara sai an yi wannan zanga zangar to Allah kar ka bar wannan abu ya tasiri wajen rayuka da dukiya da al'amuran mutane ya Allah Allah ka tsare rayuka da dukiyoyi da al'amuran mutane da lafiyarsu da shigarsu da fitowarsu da ayyukansu da kasuwancinsu da komai da suke gudanarwa na harkokin yau da kullun ya Allah Allah karka sa wannan fitina ta zo ta tafi da imanin ɗaya daga cikin mu ya Allah Allah ka bar mu da imanin mu da lafiyar mu ya Allah idan kuma Allah ya kaddara wannan zanga-zanga ba za ta faru ba to Allah ya sa ita gwamnati ta dawo taitayinta ta yi abin da ya kamata wajen a zaunar da kasar nan lafiya ya Allah Allah ka dawo da su kan hanya Allah ka taimake su muna addu'a ga shi gwamna na Kaduna wanda mun sani yana kokari wajen gudanar da al'amura masu kyau a garin nan da kokari wajen gudanar da al'amura masu ma'ana muna addu'a abin da yake na alheri Allah ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa akan wannan al'amari abubuwan da suke bin gwamnatin sa na sharri da ake so sai an danno sharri a jahar Kaduna Allah ya kare gwamna Ubasani da cabinet ɗinsa da kuma al'ummar jahar Kaduna ya Allah da ƴan kasuwar jahar Kaduna ya Allah da ma'aikatan jahar Kaduna ya Allah da waɗanda suke harkokin arziki a wannan jaha da harkokin aiki da kwangiloli da harkokin siyasa ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka kare wannan al'umma ta wannan jaha ya Allah da sauran jihohin musulmi gabaki ɗaya babban malaminmu malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda yana daga cikin wanda ya kusan shine ya sanadiyar duk shigowar da ne Kaduna ta hannun malam Musa Asadu Sunna ne Allah ya saka mishi da alkhairi ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku rike wannan dattijon da alkhairi wallahi malam Musa bawan Allah ne wallahi ba za ka san waye ba sai ka kusance shi wallahi malam Musa mutun ne da'i na hakika wallahi malam Musa a iya abinda muka fahimta na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki ala Allahi ahadan na rantsi da Allah malam Musa malamin Allah ne a iya fahimtar da muka yi masa muna addu'a Allah ya ƙara tabbatar da shi akan gaskiya Allah ya ƙara tabbatar da shi akan ilimi Allah ya ƙara taimakon sa cikin da'awarsa abinda ke binsa na sharri da matsaloli Allah ya masa maganin sa da shi da abokan da'awarsa da sauran ɗaliban ilimi da suke tare da shi ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah madaukakin sarki kai mana albarkar duniya da lahira ka sa albarka ga matan mu da ƴaƴan mu ka sa albarka ga jahohin mu ka sa albarka ga ma'aikatun mu da kasuwancin mu ka sa albarka ga gwamnonin mu ka sa albarka ga shugabannin mu ka hana su aikata barna ka hana su aikata asha ka hana su zaluntar mu ya Allah ka kama hannun azzalimi a wannan ƙasa kowa ne ne ya Allah Allah ka hana su zalunci ya Allah Allah ka sa imani a cikin zukatansu Allah ka sa tausayi a cikin zukatansu Allah ka sa takawa a cikin zukatansu kwamitin wannan masallaci tun daga liman har ƙasa Allah ka yi musu albarka ya Allah Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wannan dama da suka ba mu muka zo muka wannan khutba Allah ya saka musu da alkhairi sauran al'ummar musulmin jahar Kaduna da malamai da dalibai da ƴan kasuwa da ma'aikata da duk wani wanda yake wannan guri da ma wanda bai samu zuwa ba Allah ka zubo ruwan albarka ga wannan gari ya Allah ka zubo ruwan albarka ga wannan al'umma ya Allah ka hana su ganin bakin cikin duniya da lahira ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuqzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullah.